إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ɗan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin koyarwa na garin Azare da ke jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Majalisi da muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Lahadi 8 ga watan Ramadan, hijira tana da shekara 1446 wacce take daidai da 8 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Yau tara ko takwas? Yau tara ne? Kai, kwanaki sun tafi. Allah ya sa mu dace. Azumi ya yi gudu. Aka, jiya 8, yau 9. Na'am. To gabanin mu ci gaba da tafsiri, za mu duba tambaya da aka rubuto da kuma kalmar godiya. Mai tambayar yana cewa, assalamu alaikum malam, da fatan ka sha ruwa lafiya, Allah ya ƙara ilimi mai amfani. Malam, tambaya ta ita ce, bayan na dawo daga masallacin asuba sai na rungumi matata, ban tsammanin zan ji daɗi daga gare ta ba, sai na ji daɗi har na duba na ga mazi ya fita. Malam, ya matsayin azumi na, na gode. Dangane da fitar mazi ga mai azumi, koda kuwa sababi ne na sha'awa da ta motsa wanda shi ya sababa, a zance mafi rinjaye cikin zantuttukan malamai baya karya azumi, saboda babu dalili da ya nuna cewar mazi yana karya azumi. Akan haka, da yawa daga cikin malamai magabata suka tafi kan cewa mazi baya karya azumi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyya, Allah ya masa rahama, cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa ya hakaito haka din. Ash-Shaykh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen an masa tambaya shi ma irin amsar da ya bayar, kamar yadda Ash-Shaykh Abdullah bin Baz, Allah masa rahama, shi ma amsar da ya bayar ke. Zance mafi rinjaye shi ne fitar mazi saboda motsawar sha'awa baya lalata azumi. Amma inda mani ne ya fita sakamakon wannan aiki da kai na rungumar matakka, to anan azuminka ya lalace. Sai dai tunda ba kusan tattakai ba, babu kafara a kanka, amma tunda ba mani bane ya fita, mazi ne ya fita, to azuminka yana nan bai lalace ba. Wannan abu na farko ke. Abu na biyu, menene halarcin mutum ya rungumi matarsa ko ya sumbace ta alhali yana azumi? To wannan wasu daga cikin malamai sun tafi kan cewa makaruhi ne, wasu kuma sun tafi kan cewa babu laifi da sharaɗin in ya zama mutum ba mai ƙarfin sha'awa ba ne, kuma ba abin da yake tsoro da zai je ya zo. To a wannan yanayi babu laifi. To wanda suka tafi kan cewa ba laifi ya halatta, sun kafa hujja da hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, wanda aka samo daga ummuna Aisha Allah yadda da ita, tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'imun. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sumbata kuma yana runguma alhali shi yana azumi. Sai dai kuma a ƙarshen hadisin tace wa kana amlakakum li'irbihi, amma shi ya kasance mafi mallakanku ga sha'awarsa ce. Ana dai iya rinjayar sha'awarsa ta yadda sha'awar ba za ta sa ya zarme ba. Kamar ishara ummuna Aisha take cewar, wanda ba zai iya mallakar sha'awarsa ba, to irin hakan bai dace daga gare shi ba. Amma wanda zai iya mallakar sha'awarsa, hakan ba laifi ba ne, domin babu dalili da ya nuna keɓantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hakan, ma'ana ba ta zama kususiyya ta manzon Allah ba. Dan abu yana zama kususiyya, ma'ana ya keɓanta da manzon Allah idan akwai dalili. Idan kuma babu dalili, to abin da manzon Allah ya aikata ya halatta ga al'ummarsa su aikata shi. Wallahu ta'ala a'lam. Saboda haka azuminka bai karye ba, shi kuma rungumar matarka da kai a shari'ance ba kai laifi ba, sai dai in ka ƙaurace wa hakan zai fi. Abu na biyu, kalma ce ta godiya da jinjina da ‘yan uwa da suke tsare a gidan yari suke gabatar da ita ma wannan majalisi namu mai albarka, dangane da yadda ake kai musu abin buɗe baki tun daga farkon Ramadana har kawo yau. Cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ba a taɓa samun tseko ba. To wannan yasa suke jinjina da godiya da kuma addu'a ta fatan alkhairi, kuma suna nema gurin ƴan uwa da su ma su sanya su cikin addu'a. To addu'ar da za mu muku addu'o'i ne guda biyu. Addu'a ta farko da za mu muku, dalilin da yasa Allah ya hukunta muku zama cikin yari, muna roƙon Allah ya gusar da shi. Idan muna nan ɗabi'u ne, Allah ya shiryar da ku. In abubuwan da suke zama barazana ne cikin al'umma, su ma Allah ya yi muku, ya sa ku zamanto nagartattun bayinsa, salihan bayinsa. Allah ya sa zamanku nan da za ku yi a wannan gidana yari ya zamanto muku sababi na shiryar ku. muna muku wannan fatan da kuma wannan addu'ar gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan addu'a ta biyu da za mu yi muku, muna muku fatan Allah ya sa ku samu ƴancinku bayan kun samu shiriwa daga gurin Ubangiji, ya warware muku wannan ƙangi da kuke ciki, kowa ya samu ya je ya haɗu da iyalansa ya koma kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ci gaba da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma kamar yadda muka saba daga wannan majalisi namu na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare, jihar Bauchi. Insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi akan aya ta 36 daga sura ta biyu, wato suratul Baqara. Bismillah ar-Rahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'adallahuma ash-shaytanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
Na'am. Ci gaba da kissa da muke karantawa ta babanmu Annabi Adam alaihi salam daga wannan sura ta biyu, bayan Allah madaukakin sarki ya yi umurni ma Annabi Adam alaihi salam da su zauna shi da matarsa Hawwa'u a cikin gidan aljanna, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sanya musu ka'ida na zama a cikin gidan aljanna. Wannan yake nuna mana a tsari da doka na musulunci ba a zama karazube, dole ne musulmi ya zauna da tsari, dole ne musulmi ya zauna da doka. A duk inda zaka zauna dole ka bi tsari na wannan guri, dole ka bi doka na wannan guri. Wannan shine karantarwa addinin musulunci. Ba nagartaccen musulmi bane wanda zai zauna a guri kuma ya dinga sabawa dokar zama a wannan guri. Wannan ba nagarta bace a mahanga ta addinin musulunci. Kuma sautari da dama akan samu akasi daga al'umma musulmi ta yadda abu in kai tsaye ba wai yana da alaka da addini bane, sai kaga mutum zai yi yadda ransa yake so ko zai yi yadda ya ga dama. Yanzu nan na taho, ina tahowa na fito daga layi zan hau babban titi, sai ga wani titi ne da ake komawa shi kuma tahowa yake. Kuma ire-iren wannan suna da yawa, titin komawa sai kaga mutum tahowa yake, titin tahowa sai kaga mutum komawa yake. Wannan ya saba wa tsari da doka wanda a musulunci ya aikata laifi shi kuma bai dauke shi a bakin komai ba, ya aikata laifi a musulunci. Saboda duk gurin da zaka zauna idan aka ce gurin na da tsari kuma na da doka, to karantarwar addinin musulunci matukar wannan tsari da dokan ba su yi karo da karantarwa addinin musulunci ba, wajibi ne ka bi. Yanzu mutum ya taho akan abin hawa, hanya ce ta mai tafiya, shi kuma yana dawowa sai ya bi wannan hanyar, wannan ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Domin wajibi ne a yi biyayya wa jagorori. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana umurni a cikin Al-Qur'ani, haka nan manzansa a cikin hadisi. Jagororin nan koda ba mutanen kirki bane, wajibi ne a musu da'a, a musu biyayya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana wa sahabbansa cewa akwai jagorori da za su zo a bayansa waɗanda ba sa shiriwa da shiriyarsa, ba sa bin sunnarsa. Sai sahabbansa suka masa tambaya, ya Rasulallah, idan mun riski irin waɗannan jagorori, yaya za mu mu'amalance su? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ku ji ku musu ɗa'a, haƙoƙinsu da suke wuyanku ku sauke, haƙoƙinku da suke wuyansu ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. A wata riwayar kuma, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akwai jagorori da za su zo a bayansa, zukatunsu kaman zukatun shaiɗanu. Sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to in an riski irin waɗannan shugabanni ya za a mu'amalance su? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, haƙoƙinsu da suke wuyanku ku sauke, ko da ba na ƙwarai ba ne, ko da ba na kirki ba ne, ko da su sun danne muku haƙoƙinku, to ku sauke haƙoƙinsu, domin ranar gobe kiyama Ubangiji ba zai tambaye ku akan haƙoƙinsu ba. Kowa Ubangiji zai tambaye shi kan haƙƙinsa, ku za a tambaye ku kan haƙƙinsu da yake wuyanku, su ma za a tambaye su kan haƙƙinku da yake wuyansu, ba wanda za a tambaya kan haƙƙin ɗan uwansa. Saboda haka ba hujja bace ka ce ai ba su da kirki, azzalumai ne, sun danne mana haƙoƙinmu, ni ma bari in yi abin da na ga dama. Ai, da irin wannan mutane ke kafa hujja. Yanzu idan ya shiga wuta ka ce ni ma bari in je in shiga wuta. Ku kiyaye kawunanku, ku tsara kawunanku. In mutum ya halaka sai ka ce kai ma bari ka halaka tare da shi. Wannan babu dabara ciki ƴan uwa. Kai ka sauke haƙƙi da ke kanka dan ka tsira gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yanzu dan wani ya ki sauke haƙƙinsa sai ka ce kai ma ba za ka sauke naka ba, ka je Ubangiji ya tambaye ka. Ai, kaga ba dabara ciki. Yanzu shi da bai sauke ba, ai kai Ubangiji ba zai ma horo ba, shi za a tambaya kai ba ruwanka. Amma kai din ma fa in baka sauke ba, kai ma sai Ubangijin ya tambaye ka. Yanzu kana gani sun danne ma haƙoƙinka, sun ma kaza, sun ma kaza, kai ma bari ka musu kaza. Shikenan sai a tsaya one one gaban Ubangiji, kaga shikenan sai zama sun ci bulus, ko ba haka ba? Su sun ma kai ma ka musu, shikenan an tashi one one. To amma sun maka kayi haƙuri. Haka annabi ya ce, ya ce idan kuka tarar da shugabanni irin waɗannan ku yi haƙuri, har ku riske ni a tafkina. Annabi yana da tafki ranar gobe kiyama, wannan tafki nasa farinsa ya fi farin nono, zaƙin wannan tafki ya fi zaƙin zuma. Ga kofunan da za a sha ruwa daga wannan tafki, adadinsu kamar adadin taurarin sama, tunda taurarin sama ga su nan barkatai ba iyaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya sha daga wannan tafki ba zai ƙara kishirwa ba har abada. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan kuka haɗu da shugabanni marasa kirki, ku yi haƙuri da rashin kirkinsu har ku haɗu da ni a jikin tafkina. Malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewar daga cikin tukuici da sakamako da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi wa bayi a sakamakon tsangwama da cutarwa da danniya da babakere da suka haɗu da shi daga shugabanninsu, shi ne Allah zai musanya musu da ruwan da za su sha naga na tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To kaga mutum idan yana fata ya dace da shan wannan ruwa, sai ya yi haƙuri bisa abubuwan da yake gani daga jagorori waɗanda ba su dace ba, kar ya ce shi ma zai rama ta can ko ta nan. To anan sai zamanto sun ci bulus kenan. Idan an tsaya gaban Allah, shi ya ma kaza kai ma ka masa kaza, shi ya ma kaza kai ma, shi kenan sai a tashi one one. Ka ga ba kai riba ba kenan ko? Allah ya tsiratar da mu. To wannan gaba da Ubangiji ya yi mana bayani cewar ya yi umarni wa annabi Adam alaihi salam su zauna a cikin gidan aljanna da shi da matarsa Hawwa'u ba haka kara zube bane sai da aka sanya musu ka'idar zama din. Allah madaukakin sarki ya nuna musu itaciya a aljanna, yace kar su kusance ta domin kusantata ko kuma kar su ci daga gare ta domin ci daga gare ta zai sanya su su zamanto daga cikin azzalumai. To yanzu sun zauna a cikin gidan aljanna, an sa musu ka'ida na zama a gidan aljanna, an ba su tsari da doka na zama gidan aljanna. To ana nan sai Allah ya ci gaba da bamu labari, yace fa azallahuma shaytanu anha, ya dan baya yadda ya bar mutum ya zauna kalau musamman wajen yin da'a wa Ubangiji subhanahu wataala, babban makiyin mu. To anan sai Allah subhanahu wataala yake bada labari cewa fa azallahuma shaytanu anha, sai shedan ya gusar da su ya kawar da su daga aljanna din. Wannan kalmar ta fa azallahuma shaytan, malamai sun karanta ta da kira'o'i guda biyu. Kira'a ta farko ita ce wacce muke karanta ta da ita a yanzu, shi ita ce fa azallahuma shaytan. Idan an ce fa azallahuma shaytan, fassarar da malamai suka yi ita ce sai shedan ya gotar da kafafunsu, ma'ana ya jefa su cikin aiki na laifi, ya jefa su cikin aiki na safo. Fa azallahuma shaytan da wannan kira'ar sai a fassara wannan gabar da sai shedan ya gotar da kafafunsu anha daga cikin gidan aljanna, ma'ana ya jefa su cikin aikin safo daga cikin gidan aljanna. Wannan galibin malamai makaranta alqur'ani da haka suka karanta wannan kalmar fa azallahuma shaytan. Akwai kira'a ta biyu wacce aka samu ta daga Hamza, fa azallahuma shaytan da alif, maimakon a ce fa azallahuma shaytan da shadda wa lamun sai a karanta da fa azallahuma shaytan. To ita kuma wannan kira'ar ta kunshi ma'anoni guda biyu, kira'ar fa azalahuma shaytan ta kunshi ma'anoni guda biyu. Ma'anarta ta farko sai shedan ya nisantar da su, fa azalahuma shaytanu anha, sai shedan ya nisantar da annabi Adam da Hawwa'u daga gidan aljanna wajen sanya su su aikata abin da Ubangiji ya hane su, shine ma'anar fa azalahuma shaytan. Fassara ta biyu fa azalahuma shaytan, sai shedan ya gusar da su daga da'a wa Ubangiji zuwa ga sakon Ubangiji ta hanyar aikata abin da Ubangiji ya hane su a cikin gidan aljanna na cin wannan itaciya da ya hane su da su ci daga gare ta. To duka waɗannan ma'anoni guda biyu da aka samu daga malamai na tafsiri daga wannan kira'a fa azalahuma, diddai sako guda suke isarwa, shedan ya nisantar da annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u daga aljanna, sannan kuma hanyar da ya bi wajen nisantar da su daga aljanna sanya su da yayi suka aikata abinda Ubangiji ya hane su su aikata na cin wannan itaciya. Kaga kenan waɗannan ma'anoni guda biyu, sashe na ƙara fito da sashe na ƙara karfafa sashi. To haka zalika kira'ar farko fa azallahuma shaytan, idan mun kula bata yi fassarar ta bai yi karo da fassarar kira'a ta biyu ba, shedan sai jefa su cikin laifi shine fa azallahuma shaytan. To kaga da fa azallahuma shaytan da fa azalahuma shaytan duka in mun tara ma'anonin zamu ga duka sako ɗaya suke isarwa ga wanda basu ci karo da juna ba. Kenan kira'o'in nan guda biyu, fa'azallahuma shaytan da fa'azalahuma shaytan, sun kunshi ma'anoni guda uku. Waɗannan ma'anoni guda uku kuma duk sun faru ga annabi Adam alaihi salam da Hawwa'u. Ma'ana ta farko da zamu ɗauko ta daga kira'ar farko fa'azallahuma shaytan, shedan sai ya jefa su cikin laifi. Kaga ko shakka babu, kamar yadda Ubangiji ya bamu labari, kuma shine sababi da yasa aka
fudda Adamu alaihi salam da matarsa daga daga aljanna Hawwa'u kenan shine yadda shaydan ya sa suka aikata aikin sa. To kaga wannan fassarar za ta tafi da waqi'in abun da ya faru ga Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u. Fassara ta biyu karkashin qira'a ta biyu fa azalahuma shaytan, shaydan ya nisantar da su daga aljanna. Hakan ya faru, shaydan ya nisantar da Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u daga aljanna. Sai fassara ta uku, shaydan ya canja su daga yanayi da suke ciki na da'a zuwa ga aiki na sako. Hakan ya faru. Saboda haka waɗannan fassarori guda uku, sashe yana ƙara fito da sashe, sashe yana ƙarfafa sashe bisa hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan ya sanya Annabi Adam a ban ƙasa ya zama kalifansa. To abu na biyu, inda anan Allah ya bayyana mana cewa shaydan ya gusar da Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u daga da'ar da suke yi wa Allah zuwa ga aiki na sako na cin bishiyar da Ubangiji ya hane su ci daga gare ta. Sai Allah ya ce fa akhrajahuma mimma kana fihi, sai ya fidda su daga abin da suka kasance suna cikin sa na ni'ima, na daula, na walwala da suke ciki a cikin gidan aljanna. Sai ya fidda su daga wannan daula da wannan ni'ima da suke ciki. To abin tambaya a nan gurin ƴan uwa shine, ta yaya Annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa'u ta yaya suka ci daga itaciyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane su ci daga gare ta? Ta yaya hakan ya faru da su? Malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da yadda hakan ya faru da Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u ta fiskoki guda uku mabambanta. Fiska ta farko, suka ce yadda hakan ya faru da Annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u shine Ubangiji ya nuna musu wata bishiya ƙwaya ɗaya cikin gidan aljanna, ya ce musu kar ku ci daga wannan bishiya. To amma bishiyar akwai jinsinta a aljanna, ba ita kaɗai ba ce. To shaidan da ya zo ya ruɗar da su, sai suka yi tsammanin cewar ita wannan bishiyar da aka nuna musu ita ce aka hane su ci daga gare ta, amma za su iya ci daga wata irinta. Misali, a nuna maka mangwaro, bishiyar mangwaro, a ce karka ci daga wannan bishiyar, sai ka ɗauka ita wannan bishiyar ce ake hana ka, amma wata daban da ba cikin asibitin nan take ba, misali tana sabuwar kasuwa, ko da mangwaron ce za ka iya ci daga gare ta, sai ka yi wannan tsammanin. To abin da ya faru da su ke, bishiyar da aka nuna musu aka ce kar su ci daga gare ta, sai suka ɗauka iya ita ce kawai aka hana su ci daga gare ta, amma wata irinta wacce ba ita ba, ko da irinta ce, za su iya ci daga gare ta. Wannan shi ne abin da ya faru da suka ci daga jinsin ita wacce aka nuna musu aka hane su. Hakan sai ya jefa su cikin aikata hani na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya kai ga fidda su daga cikin gidan aljanna. Kuma hakan duka ya faru ne da ruɗarwa na shaitan. Shaitan yana da wannan salo wajen ruɗar da bayin Allah, ya yi ta sanya maka shubuha ta yadda zai jefa ka wajen aikata aiki na sa, kuma ya ta kawo maka excuse, ai kai kan kaza ne, ai kai kan karka daga hankalinka, ai kai kan baka daga ciki, shikenan da haka da haka da haka, sai kai ka sai baro ka. To wannan shine ita ce fiska ta farko wacce malamai suka ambata dangane da yadda Annabi Adam alaihi salam suka ci daga bishiyar da Ubangiji ya hane su. Akwai fiska ta biyu wacce an samo ta da daga ɗaya daga cikin magabata, Sa'id ibn al-Musayyib. Sai dai wannan fiska ta biyun ba ta da inganci. Bayanin da aka hakaito daga Sa'id ibn al-Musayyib Allah ya masa rahama shine cewar dalilin da yasa annabi Adam da Hawwa'u suka ce daga bishiyar da Ubangiji ya hane su shedan ne yayi dabara da yazo sai ta rudar da Hawwa'u ita kuma mace cikin sauki ake samun kanta to da ya samu kanta ka san mace kuma ta iya rinjayar mijinta akwai irin wannan tsari da Ubangiji ya halicci bayi akai mace za ta iya jan hankalin mijinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi cewa bai taba ganin mai jan hankalin tsayayyen namiji zakakuri kamar irin hukumata masu rauni ta fiskar addini da kuma fiskar tunani ba kenan mace za ta iya jan hankalin ɗan namiji duk basirarsa da fahimtarsa da jajircewarsa da tsayewansa kal al'amura mace za ta iya rinjayarsa to shedan da ya kula da haka sai ya zo ta bangaren Hawwa'u ita kuma mace tana da rauni cikin sauki ake rinjayarta to sai shedan yayi galaba akan ta ya rinjaye ta to yanzu tunda ya rinjaye ta tunda ya rinjaye ta ya san ita kuma ta rinjaye mijinta abu ne mai sauki to da ta tashi sai ta bashi giya ya sha sai yayi maye da yayi maye sai ya ci daga wannan itaciya amma wannan riwayar ta yi karo da dalilai shi yasa riwayar nan da aka hakaito daga Sa'id ibn al-Musayyib riwaya ce wacce ba za ta zamanto ingantacciya ba za mu iya kiranta da riwaya munkara duk da cewa dai ba nasri bane na hadisi amma kuma ba zai inganta ba saboda yayi karo da dalilai ingantattu na farko gidan aljanna giyar gidan aljanna batta bugarwa lafiha gaulun ko
lafiha gaulun wala hum anha yunzafun
kaji shedar da ubangiji yayi wa giyar aljanna cikin giyar aljanna babu maye cikin giyar aljanna ba tafiyar da hankali cikin giyar aljanna ba cutar da gangan jiki haka Allah ya ce ladha'a لشاربين
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
وأنهار من خمر لذة للشاربين giyace wacce take mai dadin sha ga masu sha akwai koramunta a cikin gidan aljanna to saboda haka giyan gidan aljanna ba ta tafiyar da hankali ba ta bugar da hankali to shi yasa da yawa daga cikin malaman tafsiri wannan kauli na Sa'id ibn al-Musayyib suka mayar da shi to akwai kauli na uku kuma wa fiska ta uku dangane da yadda annabi Adam alaihi salam da Hawwa'u suka ci daga itaciyar da Ubangiji ya hane su su ci daga gare ta fiska ta uku malamai suka ce mantawa suka da dadi yayi dadi na aljanna kawai sai suka mance tun daga kayan ciye-ciye ga kayan marmari ka ci wannan ka ci wancan ka ci wancan kawai sai suka mance har suka je ga bishiyar da aka hane su su ci daga gare ta suka ci daga gare ta to wannan fiska ta uku tana da dalili da zai mara mata baya daga cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce walaqad ahidna ila adama
walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma
Allah madaukakin sarki ya ce walaqad ahidna ila adama lalle mun yi wasici wa annabi adam alaihi salam wani wasici Allah ya masa su zauna shi da matarsa aljanna ya nuna musu bishiya ya hane su da su ci daga gare ta Allah madaukakin sarki ya ce fa nasiya sai mance da wannan wasiyar da aka masa na karya ci daga bishiya kaza din nan Allah ya ce walam najid lahu azma sai ba mu samu azama daga gare shi ba tsayewa da jajircewa wajen kauracewa abin da Ubangiji subhanahu wataala ya hane su su aikata shi ko kaga wannan fiska ta uku tana da dalili da ya tafi tare da ita kenan zai iya yiwuwa daga cikin dalilai da suka sanya annabi Adam ya ci daga bishiyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane shi shi da matarsa su ci, zai iya yiwa mantuwa yana daga ciki, kuma ɗabi'a ce da Allah ya halicce shi akai, mu ma muke tafiya akan ta. Annabi Adam Allah ya halicce shi kan mantuwa, ya mance cewa Allah ya hana shi ya ci daga wannan bishiyar, shi yasa da shedan ya zo ya ruɗe su sai suka ci daga gare ta, kenan da bai mance ba, ba zai ci ba, mantuwar yasa ya ci. Shikenan kuma da shi da matarsa sai zamanto sun aikata hanin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane su. To kenan ƴan uwa, wannan yana nuna annaba suna aikata aikin sabo kenan. Tunda Allah ya ce fa'asa Adamu rabbahu,
fa'asa Adamu rabbahu faghawa.
Adam sai annabi Adam alaihi salam sai saba wa Ubangijinsa, kaga asa ai sabo ne, annaba suna sabo kenan. Ko ba sa sabo? Ba sa sabo ko suna sabo? Suna sabo tun daga annabi Adam ya yi. To dangane da wannan mas'alar, malamai sun yi ittifaki kan cewar babban sabo kaba'ir kenan, ko su ne manya-manyan sabo. Annabawa ba sa yi, ba sa aikata manya-manyan sabo, saboda Allah maɗaukakin sarki ya kange su, ya kare su daga aikata babban zunubi. Wannan malamai sun yi ittifaki, babu saɓani tsakanin malamai. To amma ƙananun saɓo fa, shin annabawa suna aikata ƙananun saɓo ko ba sa aikatawa? Malamai a wannan gabar sun rabu gida biyu. Ƙauli na farko wanda a kansa galibin malamai suka tafi, kamar irin su Imamu Malik, irin su Imam Abu Hanifa, irin su Imamu Shafi'i, waɗannan malamai guda uku na mazhabobi guda uku sun tafi kan cewar ƙananun saƙo ma annaba ba sa aikata su, Allah ya kange su daga aikata hatta ƙananun saƙo. Tunda manya-manyan saƙo mun yi bayani cewar malamai ba su yi saɓani ba kan cewar annabawa ba sa aikatawa, kuma ba ɗaya daga cikin annabin annabawan Allah da ya taɓa aikata babban sabo. To amma a ina ne malamai suka rabu gida biyu? Magana dangane da aikata ƙananun sabo. To fiska ko ƙauli na farko sun tafi kan cewar hatta ƙananun sabo annaba ba sa aikatawa, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, waɗannan malamai guda uku sun tafi da wannan fahimtar. Dalilinsu kuma suka ce mu mabiya annabawa, Allah maɗaukakin sarki ya mana umarni mu bi annabawa, mu yi koyi da su a maganganunsu, mu yi koyi da su a ayyukansu, mu yi koyi da su a ɗabi'unsu, mu yi koyi da su a halayyarsu. To in har ya zamanto za a samu zunubi da za su aikata ƙarami, kenan har zunubin da za su aikata za mu yi koyi da su? Suka ce wannan ya yi karo da manufa ta Ubangiji. Ubangiji ya kange annaba wannan daga aikata ayyukan saɓo, shi ya sa ya mana umarni, sakakken umarni kan koyi da su ga duk abin da suka aikata ba tare da ƙaidi ba, ba tare da an ce banda kaza da kaza ba, duk abin da annaba suka yi Ubangiji ya mana umarni mu aikata. Shi yasa annabin mu yace
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiran.
Mu al-ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah madaukakin sarki yana bayyana mana cewar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, lallai kuna da kyakkyawan koyi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cikin ayyukansa, cikin maganganunsa kuna da kyakkyawan koyi. liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, wanda yake buri da fatan haduwa lami lafiya da Ubangiji kuma ya tsira ranan gobe kiyama, to yana da kyakkyawan koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan su ne dalilan malaman nan da suka ce annabawa ba su aikata ƙananun zunubi. To ta ɗaya hannun kuma an samu wasu daga cikin malamai da suka tafi kan cewar annabawa suna aikata ƙananun zunubi, kamar Imam At-Tabari alaihi rahmatullah yana daga cikin wanda suka tafi kan cewar annabawa suna aikata ƙananun zunubi, sai kuma ya ta kawo misalai, sai ɗauki annabi sai kawo misali cewa ya aikata kaza, ya sake ɗaukan annabi sai kawo misali, ya ɗauki annabi Adam alaihi salam ya kawo kissarsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo mana a cikin Alƙur'ani na abin da ya faru da shi, wanda ya fahimci ya yi kuskure, ya aikata aikin kuskure, daga baya kuma ya zo ya nemi afuwar Ubangiji. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja,
inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatan wahida fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitab قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.
نعم أرم راسو يدوكو قصه daga farko sai naga lokaci ba zai bamu dama ba, kawai mu ɗauki kan gabar. Mutane guda biyu ne suka haura wa annabi Dawuda cikin gidansa, sai ɗaya daga cikinsu ya fara magana ya ce inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja, lallai fa wannan ɗan uwana ne a addini. Malamai sun yi wa na'ja fassara biyu, wasu suka ce na'ja tumaki ne, wasu kuma suka ce na'ja mata ne. Ya ce wannan tabbas hakika ɗan uwana ne, yana da tumaki guda 99, waliya na'jatun wahida, ni kuma ina da tunkiya kwa ɗaya. Sai ce ba ni naka in haɗa da nawa, kuma ya yi rinjaye a kaina wajen magana saboda ya fi ni baki, sai a wayi gari ni ba ni da tunkiya ko ɗaya, shi kuma nasa sun zama ɗari. Wannan sai fusata annabi Dawuda, bai ji ta ɗaya bakin ba, saboda idan mutum ya kawo ƙara, akwai buƙatar kai mai hukunci gabaninka yanke hukunci, ka ji ta bakin wanda aka kawo ƙara. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara law yu'ta an-nasu bida'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara. Da a duk lokacin da mutum kawai yayi da'awa yace wannan waya ta ce za a karba a bashi, wannan mota ta ce za a karba a bashi, to da an samu mutane masu tarin yawa sun yi da'awar jini cewa wannan yazo ya ce wannan ya kashe min wana, wannan ya kashe min dan uwana, wannan ya kashe min kanina, shikenan sai ai ta zubda jinanan mutane ba gaira ba dalili. To da za ana ba wa mutane da'awar da suka yi, to da an samu dandazo masu tarin yawa na mutane da za su yi da'awar jinane na wasu wanda ba su ci ba, ba su sha ba, da dukiyar wasu wanda mallakansu ne, wani sai zo yi da'awa ya ce nasa, da an samu irin wannan ya yi ta faruwa, sai al'amari duka ya sukurkuce cikin al'umma. Da za a yi haka to al'amari da zai rinca ɗaya ya sukurkuce, da mutun yana da awa yana cewa wane ya kashe mun dan uwana shi ma a kashe shi da al'amari yarin can wane ya sace mun kudi na a karba a bashi da al'amari ya ta annabi sai yace lakinil bayyinatu alal muddi sai dan idan irin haka ya faru shi wanda yayi da awa cewa an kashe masa dan uwa ko kuma wannan wayar tasa ce ko wannan mashin din nasa ne ko wannan motar tasa ce a ce kawo sheda da yake nuna cewa wane ya kashe maka dan uwa kawo sheda da yake nuna cewa wannan wayar taka ce kawo sheda da yake nuna cewa wannan abun hawan naka shine lakinil bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara shi kuma wanda ya musa sai yayi rantsuwa ya ce ba nasa bane a lokacin da ya gagara kawo sheda ke kenan dole sai an ji ta bakin wannan an ji ta bakin wannan sannan kuma an nemi ya kawo sheda to shi annabi dauda da ya ji bangare ɗaya kawai sai yanke hukunci bai ji ɗaya bangaren ba sai ce laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji kai amana ya zalunce ka da ya tambayi tinkiyarka ka bashi ya hada da tasa alhali shi yana da 99 saboda babakere da handama kai da kake da daya yana so ya handame nakan nasa su zama 100 wannan akwai azzalimi amma bai ji ta bakin dayan ba to daga baya sai ya samu yaqini da tabbacin cewar jarraba shi akai kuma sai aka samu akasi bai ci jarrabawa ba take sai fadi yana mai sujjada ubangiji yana neman afuwar ubangiji a nan gurin mai annabi dauda yayi kuskuren yin hukunci gabanin yaji ta bakin wanda ake kara da yaji ta bakin mai kara gabanin yaji ta bakin wanda ake kara sai yanke hukunci to shine Allah madaukakin sarki ya mayar masa da martani sai fahimci yayi kuskure sai fadi yana mai neman gafarar ubangiji Allah ya ce fa gafarna lahu dalika sai muka gafarta masa in ka ji ana batun gafara ai an yi zunubi to shine Imam At-Tabari alaihi rahmatullah yace wannan dalili ne da yake nuna cewar annabawa ana samun aikata kuskure daga gare su amma ba babba ba karamin kuskure shi kuma karamin kuskure da zai faru daga gare su ba sa tabbatuwa a kansa sannan yayi ta kawo misalai da dama na annabawa daban-daban wanda lokaci ba zai bamu dama mu yi ta hakaito su ba za dai mu yi ishara zuwa ga misalin da ya kawo dangane da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kawo aya ta alqur'ani da kuma hadisi da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma an samu faruwa haka din daga gare shi ayar fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
أنا أقول الله أنا زرجين النبي نسا كان يا حرم تا وكنسا أبن دعك حلت تامسا to kaga wannan shi ma malamai suna daukan sa a matsayin aiki na laifi ka haramta wa kanka abinda aka halatta maka annabi kuma ya haramta wa kansa shan zuma kissa ce wanda mun taba karanta ta a cikin majalis din mu na tafsiri annabi ya haramta wa kansa baiwar samariya sakamakon wani abu da yaje yazo tsakanin sa da matarsa Hafsa to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar yake zargin annabinsa cewar lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik sannan ummuna Aisha alayha radiyallahu anha wa ardaha take tausayawa mijinta annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda yake tsayawa yayi sallah tsayuwar dare kafafunsa su kumbura suntum tana tausaya masa take cewa ya rasulullah me yasa kake jikkata kanka kake wahal da kanka alhali an gafarta maka abin da kai da ma wanda ba kai ba sai ta amfani da lafazin an gafarta maka abin da kai na kuskure kenan da ma wanda ba kai ba martanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar mata yace ya Aisha afala akuna abdan shakuran didda an gafarta mun abin da nayi da ma wanda ban yi ba shin bazan zama bawa mai godiya da jinjina wa ubangijinsa ba Imam Tabari yace wannan yana nuna ana samun kananun zunubai su faru da annabawa to amma dai ƴan uwa natijar da zamu fita da ita sawa'un annabawa suna laifi ko basa laifi ya kamata mu san abubuwa kamar haka abu na farko koda suna yi din suna gaggawan tuba idan hakan ya faru daga gare su dabi'a ce ta annabawan Allah koda suna aikata laifi din suna gaggawan tuba basa jinkiri in haka ya faru kamar yadda muka gani a kisar annabi Dauda wannan na farko kenan na biyu basa tabbatuwa akan kuskura koda suna kuskuran basa tabbatuwa akai na uku basa jinkirin tuba a lokacin da suka fahimci sun yi kuskuran saboda yanda Allah ya ba su kariya na hudu bayan sun tuba yanayin su zai zama mafi kamala mafi cika gabanin tuba din wannan shine bayanin da wasu daga cikin malamai suka yi dangane da annabawa Allah madaukakin sarki ya musu aminci to abu na kusa da ƙarshe shedan din nan da ya ja hankalin annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u wace hanya ya bi wajen jan hankalin nasu malamai sun zayyano hanyoyi guda uku mabambanta da shedan ya bi wajen jan hankalin annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa'u hanya ta farko wanda galibin malaman tafsiri ita suka hakaito ita suka bayyana da baki shedan ya musu magana baki da baki yayi magana wa annabi Adam da Hawwa'u alaihi salam har ma ya musu rantsuwa cewar shi fa nasiha yake musu yana gaya musu abin da zai amfane su ne su saurare shi da kyau su karkada kunnuwansu Allah yake bayyana mana cikin suratul a'raf wa qasamahuma
inni lakuma laminan nasihin wadallahuma bighurur
wa qasamahuma Allah madaukakin sarki yace ya musu rantsuwa shedan yayi rantsuwa wa annabi Adam da Hawwa'u inni lakuma laminan nasihin ni a gare ku ina daga cikin masu nasiha masu so muku alheri abinda zai amfane ku saboda haka ku ji ni da kyau to rantsuwan nan da ya musu ya nuna kuma shi mai nasiha ne gare su wannan yasa suka karkata gare shi yayi kokarin rudar da su ta wannan hanya din wannan shine batu na farko da aka samu daga galibin malaman tafsiri hanyar da shedan ya bi dan rudar annabi Adam da Hawwa'u sai na biyu an samo daga ɗaya daga cikin magabata Wahab bin Munabbih Allah masa rahama yace shedan din dabarar da yayi ita ce tunda yanzu ai Allah ya fidda shi daga aljanna kuma ya nisantar da shi daga rahamarsa shi kuma yana fata yana buri yazo ya rudi annabi Adam da Hawwa'u da aka sanya su cikin gidan aljanna kamar yadda aka fidda shi daga aljanna su ma su fita wai Bahaushe yace mutuwar yawa kaka ce tunda su ma sun tunda shi ma ya fita su ma ba zai bar su su zauna ba sai yayi hanyar da ya bi su ma suka fita duka aka zama daya to yanzu ya zai iya shigo aljanna ya rudar da su hanyar shigowa aljanna ita ce kuma sai ta gagare shi ya dinga bin dabbobi daya bayan daya akan su taimake shi su dauke shi a cikin cikinsu su shigo da shi aljanna dan ya samu damar haɗuwa da annabi Adam alaihi salam da Hawwa'u alaiha salam ya rudar da su kowace dabba ya fuskanta sai ta ki kowace dabba ya fuskanta sai ta ki sai da ya je ga maciji ya ita sai ta yadda ta bude bakinta sai ya shige sai ta tafi ta tafi ta tafi sai ta shiga aljanna tana shiga aljanna sai ta yi amansa tana amansa shi kuma ya same su ya rudar da su suka ci daga wannan itaciya da ubangiji ya hane su to da tana tafiya da kafafunta sai aka yi fushi da ita sai aka ce wa kafafun su koma cikin cikinta sai kafafun suka koma sai ta da ta ci gaba da tafiya akan cikinta to shine tun daga nan gaba sai ya kullu tsakanin matijiya da dan adam amma wannan riwaya ce daga cikin riwayoyi na Isra'iliyat in an ce riwaya na Isra'iliyat riwayoyin Yahudawa ai mun san hukuncin irin waɗannan riwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a gaskata ba za a ƙaryata ba saboda in ka gaskata zai iya yiwa ƙarya suka yi saboda ba sa tsoron Allah za su iya yiwa Allah ƙarya za su iya manzon Allah ƙarya to saboda haka ba a gaskata irin wannan riwaya sannan ba za a ƙaryata ba kai tsaye ta yiwu da gasken ne to amma dai riwaya ce wacce bata da asali riwaya ce cikin riwaya wanda ake kiran su Isra'iliyat wanda ba a gina hukunci a kansu kenan wannan riwayar ba za mu yi la'akari da ita ba dangane da bayani kan hanyar da shedan ya bi wajen rudar da annabi Adam da Hawwa'u alaihimus salam to akwai riwaya ta uku da aka samu ta hanyar wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba ta hanyar shiga aljanna bane shedan ya rudar da annabi Adam da Hawwa'u a'a ta iko da Ubangiji ya bashi yanda yake gudana a jikin dan Adam ta nan ya rudar da su tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majra dam shedan yana kaikawo yana gudana a cikin gangan jikin dan Adam kamar yadda jini ke kaikawo ke gudana to saboda haka wannan damar yayi amfani da ita wacce Ubangiji ya bashi yayi kokarin rudarsu ya jefa su cikin aikata abin da Ubangiji ya hane su to amma abin da yake muhimmi gare mu ƴan uwa ayoyi da suka zo na Alkur'ani sun bayyana mana cewa shedan ya rudi annabi Adam da Hawwa'u sun aikata abin da Ubangiji ya hane su na ci daga wannan bishiya to abu na ƙarshe a wannan gabar da mu fahimci cewar shedan a wannan gabar dalilin da yasa shi aikata wannan aika na rudar annabi Adam da Hawwa'u hasada ce kenan hasada ita ce zunubi na biyu da aka saba wa Allah da shi tunda Allah ya halitta wace ce zunubi ta farko girman kai da shi aka fara saba wa Ubangiji sai kuma hasada ita ta biyo baya ita ce zunubi ta biyu da aka saba wa Ubangiji da ita to wannan hasadar ɗan uwa akwai buƙatar mu dan yi tsokaci a kanta amma kuma lokaci ba zai bamu dama ba saboda illarta da mugunyarta tunda ɗabi'a ce cikin ɗabi'u na shedan bai kamata a same ta daga musulmi ba ina ga zamu jinkirta wannan tsokaci game da hasada saboda ƙurewar lokaci har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisinmu na gobe sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya datar da mu da datarwarsa waɗanda suke da damuwoyi a cikinmu Ubangiji ya yaye musu waɗanda suke fama da jinya Ubangiji ya ba su lafiya ya tashi kafaɗinsu waɗanda kuma suka rasu Ubangiji ya gafarta musu mu ma in mun bi su Ubangiji ya gafarta mana Ubangiji ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu ka amintar da mu daga rashin tsaro da firgici da tashin hankali ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora su kan turba ta dadai su zamanto masu aikata dadai a cikin talakawansu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته